Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma biyu Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri guys update tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin 6 ga watan Mayu shekara ta 2019 ranar da al'umma musulmi a kasashe da dama na duniya suke fara azumin Ramadana tare da fatar za a kammala lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wani hatsarin jirgin sama a kasar Russia ya kashe akalla mutane 40, wato hatsarin da ya raga kan wani jirgin sama samfurin Sukhoi Superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jirgin sama a birnin Moscow a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa kada mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban majalisa ya ba da bahasi, lamarin da ya saba da matsayin da shugaban ke kai a baya. Wata karamin kotun soja a Algeria kuma ta gudanar da bincike akan wasu 'yan hannun daman tsohon shugaba Abdul Aziz Bouteflika da cin amanar ƙasa kuma ta riga ta ɗaure su a gidan yari.
Yan uwan mu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan. Bisa ga haka, gobe Litinin 6 ga watan Mayu muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu.
Yau kenan Litinin ake daukar azumin. Muna da cikakkiyar sanarwar bayan labarai sai kuma shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumi ke gabatarwa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani hatsarin jirgin sama ya kashe akalla mutane 40, hatsarin da ya ratsa akan wato jirgin daukar fasinja samfurin Sukhoi Superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jirage na birnin Moscow a jiya Lahadi. A cewar kafafen yaɗa labaran Rasha, wani kamfanin sufurin jiragen sama da ake kira Aeroflot ita ke shike da wannan jirgin, kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikatan jirgin guda 5 a lokacin da ya samu hatsarin. Wasu matasa 2 da wani ma'aikacin jirgin guda 1 yana cikin mutane da suka mutu, inji kwamitin binciken Rasha. Jirgin ya bar filin saukan jiragen saman Moscow ne da karfe 6 na yamma agogon kasar zuwa birnin Murmansk da ke arewacin kasar. Bayan wannan yi lokaci kalilan ne da tashin jirgin, sai matukan jirgin suka sanar da samun tangardar na'ura, don haka suka ce akwai bukatar saukar gaugawa. A yunkurin saukar da jirgi da sai injin jirgin ya kama da wuta yayin da jirgin yake sauka, a cewar kafafen yaɗa labaran. Kwamitin binciken Rasha ya buɗe wani bincike na duban ko akwai aikata ba daidai ba a wannan hatsarin, ko da yake zuwa yanzu ba a gano musababin hatsarin ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa kada mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban majalisa ya ba da bahasi, lamarin da ya saba wa masayar da shugaban yake kai a baya, wanda ya ce ya bar wannan shawara ga Attorney General na kasar ya yanke shawara akan haka. Yayin da tankiya ke kara tsanani, inda 'yan Democrat a majalisar wakilai suke kokarin kawo mula a gaban kwamiti na shari'a a majalisar, Trump ya faɗa wani sakon Twitter cewa babu wata dama da ya rage wa 'yan Democrat. Ya kuma kara da cewa shin suna so su sake duba ne, saboda suna jin haushin ba a gano wani haɗin baki ba a wannan binciken da aka gudanar. 'Yan Democrat suna neman ƙarin bayani ne akan rahoton da Mueller ya fitar akan binciken Rasha. Shugaban kwamitin shari'a a majalisar dattawa Lindsey Graham ya ce ba shi da niyyar gayyatar Mueller kuma ya ba da bahasi akan wannan rahoton nashi. Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na Oval a makon da ya gabata cewa ba da bahasi da Mueller zai yi a gaban majalisa zai ta'allaka ne akan shawarar da Attorney General zai yanke. Shi ko William Barr ya ce ba shi da wata matsala da bahasi da Mueller zai yi a gaban majalisa. Wata karamin kotun soja a Algeria ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaban Abdulaziz Bouteflika da wasu manyan sojoji guda biyu da suka taba jagorantar sashen leken asirin kasar a baya akan cin amanar kasa kuma ta riga ta daure su a gidan yari. Wata sanarwa a jiya Lahadi da kotun da ke yankin Bleda a kudancin birnin Algeria na cewa mai shigar da kara ne ya bada sunan alkalin da zai gudanar da wannan shari'an. A shekarun jiya Asabar ne aka tsare Said Bouteflika da Muhammad Maidan da aka fi sanin shi da Taufik, sai kuma Athman Tatar wanda yake suka jagoranci ma'aikatar leken asirin kasar ya zuwa ƙarshen watan da ya gabata. Waɗannan mutane uku dai kusoshi ne a zamanin mulkin Bouteflika wanda ya yi murabus a ranar 2 ga watan Afrilu daga wato na wannan shekara daga shugabancin kasar. Wani hoton bidiyo na talabijin kasar ya nuna an ga mutane uku suna hawan matattakalan ginin kotun inda aka je aka yanke musu wannan hukunci na za a tsare su har sai an gama bincike gabaki daya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin kasar da su ci gaba da kai hare-hare akan Hamas da wadda ake auna su a Gaza a mummunan faɗaɗan da ake gwabzawa akan iyakar kasar cikin shekaru biyar. Musayar wutar dokoki da kai farmaki ta sama ya kashe akalla Falastinawa 20 tun ranar Juma'a. An kashe wani jinjiri mai watanni 14 a duniya da ƴar uwan mahaifiyarsa a harin da Hamas ta ce harin Isra'ila ne ya kashe su. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta Isra'ila ta ce rokar da Falastinawa suka harba da ya kuskure kashe jaririn da uwarsa. Wasu 'yan Isra'ila su hudu sun mutu. Wannan ne mummuna wato da aka samu fararen hula sun mutu a cikin wannan hare-haren da ake kaiwa akan wannan iyaka tun cikin shekarar 2014. Wani mutum ya kuma mutu a lokacin da harshashin roka ya afkawa gidansa kai tsaye. Haka zalika aka samu wanda kuma ya mutu a wani harin bam da aka kai a wata ma'aikata. 'Yan bandigan Falastinawa sun harba rokoki 600 a wasu da wasu makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila tun daga ranar Juma'a. Sojojin Isra'ila dai sun ce sun maida martani da wani farmaki ta sama akan 'yan wato mabuyar Hamas wanda ya kai 260 a birnin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Lahadi cewa shugaban Venezuela Nicolas Maduro zai yi mulki ne ɗan lokaci duk da cewa shugaban adawan ƙasar Juan Guaido ya gaza haɓarar da gwamnatinsa a makon da ya gabata. Babban jami'in diplomasiyya Amurkan ya faɗa wa shirin labaran ABC na This Week cewa Maduro ba zai ji daɗin tsaron mukaminsa ba. Ya ce zamanin mulkin Maduro a matsayin shugaban Venezuela ya kusan zuwa ƙarshe, amma dai ba a kayyade masa lokaci ba. Guaido dai ayyana kansa shugaban wucin gadi na Venezuela, ya shugabanci dubban 'yan kasar zuwa titunan babban birnin kasar Caracas tsawon kwanaki biyu domin su kalubalanci gwamnatin Maduro ta 'yan gurguzu, amma manyan kwamandojin sojin kasar ba su baiwa kiran Guaido haɗin kai ba. An kashe mutane biyar a cikin masu zanga-zanga a arangama da suka samu da 'yan sanda. Shugabannin 'yan adawa sun shirya taron addu'a ga mutanen da aka kashe a cikin wannan zanga-zangar.
Sau a gaida Baba ya fito makiri da karanta labarai. Da labarin mu da tattar hotunan namu a Sokoto inda muka sami wannan sanarwar.
Yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abin da sharuɗan shari'ar musulunci, muna farin cikin sanar da ku cewa yau Lahadi 29 ga watan Shaban 1440 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya daidai da 5 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya, an kawo ƙarshen watan Sha'ban. mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci a ko'ina a cikin fadin kasar nan kuma komitocin duben wata na kasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar mun amince bisa ga haka gobe litinin 6 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya ya zama daya ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijira saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai rayukanmu
mai alfarma sarki musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kenan sa'ad da yake bada sanarwar ganin jinjirin watan azumin Ramadan na wannan shekara a daren jiya Lahadi tare kuma da umurtar al'ummar musulman kasar da su tashi da azumin a yau Litinin to sai dai mai alfarma sarkin musulmin yayi amfani da damar inda ya kira ga dukkan yan Najeriya da su tuna da shugabanni da kuma yanayin da kasar take ciki musamman a sha'anin tsaro a dukkan ibadodi da addu'o'in su a tsawon wannan watan na Ramadan wannan karon da Najeriya ta yi muwafaka da kasar Saudi Arabia wacce duk da yake ta soma duban watan tun a ranar Asabar to amma ta bada sanarwar soma azumin a yau Litinin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya
لبيك الله ثم لبيك لبيك لا
to mata lafiya kuma harkokin mulki a Najeriya inda bayanai ke nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari yana dab da kammala hada jerin sunan ministoci da za su gudanar da aiki a wadan mulkin sana biyu abin da yasa masu kula da lamura kira a dubi cancanta ba siyasa ba Sunday Bitu sakataren kungiyar yan arewacin Najeriya na kasa a Amurka da ake kira zumunta yana cikin wadanda ke da wannan kira
ai gwamnati inda na sai gwamnati ba mutum ɗaya bane ke gwamnati saboda haka duk sabobin wayanda za su shiga gwamnati yanzu nan ya kamata su san cewa ba su kaɗai bane za su zauna su yi aikin nan son kai bai zai samu cin gaba a kasar nan ba so ya kamata ne su duba su wane ne suke da ilimin kuma suna da sani ya za a samu cin gaba domin babu inda kasa zai samu ya ci gaba idan mutane ba su aiki mutane ba su da aiki mutane suna zuwa makarantu ba a koya musu abin da zai taimake su nan da gaba in ka je wayansu jami'un an Allah ya yarda na gama makaranta a Ibiyu Zaria ne abinda aka koya mana a makarantar takaddun 1960 ake koya yan jami'u su gama a cikin wannan zamanin da muke ciki ai abin yana da wahala so ya kamata a ga cewa wayanda sun shiga sun kawo mutanen da suka san abin da ake tafiya maganar ilimi na farko in Allah ya dana ba da gaske akan wannan in an kawo maganar ilimi a koya wa mutane akan karatu wanda suka san cewa gashi nan yana nan na muhimmanci ne kuma na yanzu ne kuma yanzu
ka ambaci a kawo mutanen da suka dace nan akwai kuma radin da ake yin cewon waɗanda ake zargi da yin kane-kane da mulki su ma suna nan suna kai ruwa suna kai mari domin ganin cewon waɗanda suke so su aka ba waɗannan mukamai to a baya ana korafin cewon ba waɗanda suka cancanta ne aka ba su mukaman nan ba ya kake ganin za a iya sauya wannan lamarin har hakata cima ruwa in ana so a cima waɗannan gurori da ka zayyana
ai shanin mulki ba shanin abinda mutum yana so da yau na yau bane ko ko na gobe wayanda suka yi aiki ya kamata su samu abinda za a taimake su da su sai a taimake su amma abinda zai shafi duk jama'a ya kamata a rufe ido ne a zaben wayanda mun san cewa gashi nan sun taka rawar gani a cikin fannonin nasu a kawo su su yi jagoran kasa don shugaban kasa shi kadai ba zai iya aikin tura kasa da baba sai ya aiki da mutane wayanda suka san wani irin mutane za su yi aiki da su suna faɗin gaskiya wayannan ba barayi bane za su zo su san abin da zai sa a tura mana kasa gaba a kawo mana aiko harkokin irin wanda mu ma gobe in ana maganar kasa a duniya gabaki ɗaya sai a haɗa Najeriya a ciki amma idan ba an yi tunani a hakan bane an zaɓi mutane ko kuma an kawo mutane gwamnati wanda ba wai lalle APC bane wayansu ma ba ma ƴan siyasa bane gaba cikin su amma sun san kan aiki idan ba an kawo irin mutanen nan bane a ƙasa gaskiya ina ganin abubuwan nan za su yi wahala.
Sunday Bitu, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya na ƙasa a nan Amurka zumunta. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka ambata a shirinmu da ya gabata cewa wannan mako za mu gayyaci dan majalisar wakilai Garba Chedi daga mazaɓar Bala daga Sau a jihar Taraba. Mun samu nasarar zantawa da shi bayan jiran sa ya dawo daga Umara. Garba Chedi dai kamar yadda aka fi sanin sa, ya amince da cewa shi ya dauko belin waɗanda 'yan sanda suka damke da gallazawa dattijan makiyayi Alhaji Gambo da iyalinsa daga tsohon amininsa Alhaji Nagandu a jihar Taraba. Alhaji Gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa Alhaji Nagandu ya haɗa kai da madugun 'yan banga a mazaɓar Bala daga Sol da aka fi sani da Shu'aibu Garbabi. Suka cinye masa shanu, haɗa baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. Dan majalisa Garba Chedi a wannan zantawa ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne dan 'yan mazaɓarsa ne, kuma akwai wani hukunci na kotu. Ku biyo mu domin jin bayanansa.
To alhamdulillahi, sunana Garba Chedi, dan majalisar tarayya daga mazaɓar Balegasol ta jihar Taraba.
Honorable Garba, kamar yadda kake sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya, mun so tun farko mu samu mu zanta da kai. Allah bai yi ba har ka tafi umra ka dawo. Muka faɗa wa masu sauraro ko muka musu alkawari da yardar Allah wannan sabon shiri za ka shigo shirin domin yin bayani kan korafin da waɗannan Fulani suka yi kan wasu mutane da ka ɗauki belinsu waɗanda har aka kawo su Abuja. Na farko me za ka ce kan wannan shiri da ka ji aka fara wanda ya shafe ka?
Da farko dai wannan abin da ya faru shi ne kwaɗo ne a koko a kogo a kwance. Idan ba bayani aka yi mutane ba za su yi gane ba. Da farko za mu iya dubawa shin beli kam halal ne? Najeriya ta yadda da mutum ya yi beli? A nan gaskiya beli halal ne, to a nan ya kamata a tafa mana domin mun yi abin da doka ya ce a yi beli. Sannan kuma waɗannan mutane da aka yi beli su wane ne? Mutane ne wanda suka fito daga mazaɓarka, ni ne nake wakiltarsu, kuma wakilci ba magana ne na kawo mana ruwa, kawo mana wuta, gyara mana kwalba da sauransu ba. Hatta ma za ka kare mutuncin jama'arka. Kuma ni wakili ne wadda idan jama'a ta tana cikin wani hali ba zan gudu ba. To shi yasa na zo na yi belin waɗannan mutane ta bisa yadda doka ta tanada.
Honorable Garba, kafin kai nisa a waɗannan mutane ba da suka kai wannan ƙarar, ai mazauna ne na wannan yankin naka, su ma za a iya cewa sun daɗe ma wannan waje suna zaune, kamar har da su ma kana wakiltar su a majalisar wakilai ta tarayya.
Kwarai kuwa. Eto, har da su ma ina wakiltar su. A nan abin da nake son mutane su sani, waɗannan mutane da ake cewa na yi belin su, beli ne kamar ba beli ba. Domin me? Domin mutane ne wadda 'yan sanda suka kai su kotu, suka gurfanar da su a kotu a gaban mai shari'a Justice M. Balani na yankin Abuja a Gwagwalada. Sannan sai 'yan sanda ana cikin shari'a, 'yan sanda da kansu suka rubuta takarda wa alkali, suka ce mun janye wannan shari'a. Alkali kuma yake to tunda kun janye wannan shari'a na bas da ita, wadda ake kira stroke out, yake ya barar da wannan shari'a. Bayan haka kuma waɗannan Fulani da aka kule aka tsare su yake a sake su. Shine muka samu wannan takarda muka kai wa 'yan sanda, muka ce waɗannan Fulani da kotu take sake su, an sake su kun sake kun kama su. Shin ku kam 'yan sanda ba ku bi dokan kotu ne? Sai suka tambaye ni ina takardar shari'ar nan, na ɗauki takarda na ba su. sai ɗaya daga cikin ɗan sanda mai suna Sajin Ibrahim Lawan ya sa hannu yace to a bani wa'annan Fulani. To anan ni ina gani na taimaki ɗan sanda ne ma na cewa su bi abin da kotu ta ce ba wai ko na yi bailin su ba. Mutanen nan kotu ne ta sake su takaddan yana hannuna takaddan yana kotu takaddan yana wajen ɗan sanda. Saboda haka kaji yadda magana take.
Garba-garba idan aka duba kotu za ta iya ba da bailin mutum amma saboda wasu laifuka da suka biyo baya ‘yan sanda za su iya sake gayyatar mutum ko su sake rike shi. Shin ka bincika wannan bangaren na tsarin doka?
Abin da nake gaya maka nan ba kotu ba wai bailin su ta bayar ba. Kotu ta ‘yan sanda suka rubuta takarda suka ce sun janye to wannan shari'a mun farar da ita. Ga takardan ga ta nan kana gare ta. Wajen da alkali yake to tunda kun danne wannan caji da kike wa Fulani ni kuma wannan case a turance yake hereby struck out in ji wannan alkali na wannan babban kotu. To ka saboda haka ba wai kotu ta ba da bailin su ba kotu ta sallame su ne kwata-kwata. Ni kuma
honorable akan cewa
ɗan sanda ba su yi abin da kotu ya faɗa ba.
Wato akan dama idan aka yi shari'a ko da yake dama a cikin wannan ba mu kawo maganar cewa ba mu da labarin cewa an je kotu.
Abin da za mu ce maganar ne a kotu a kogo a kwance.
Abinda muke faɗa idan aka yi irin wannan shari'a kotu za ta iya kora ƙaramar kotu. Honorable Garba-garba abinda nake so na ja hankalinka in ma an je kotu ana iya kotu tana iya sallamar mutane amma in ƙaramar kotu ce za a iya ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli. Wasu shari'un za ka ga an fara su daga ƙaramar kotu sai kotun ɗaukaka ƙara ta ce kotun ƙaramar ta yi kuskure a sake wucewa kotun koli kafin a gama shari'a. Kuma shin Garba-garba ma kafin mu yi nisa shin ka bincika ma me waɗannan mutane suka aikata?
Na sani magana ce ta korto. Magana ce ta fyaɗe duk da mutane da ku kuke yatawa cewa ai sata ai barayi ne da shauransu ban san inda kuka samu wannan ba. Abin da yake faruwa a nan shi ne mutane biyu wannan shanunsa 100 wannan shanunsa 50 suna neman mata suka nemi aure. Yarinya ta ce ita mai shanu 50 nan ya fi larabi da biyayya ita take so. Uba kuma ya ɗauki yarinya ya ba mai shanu 100 ma'ana an yi mata auren dole. Shikenan shi kuma wata rana ya samu mutane suka tsare masa daji ya je ya yi fyaɗe. Har ma a lokacin aka haɗa arɗo suka yi musu shari'a a nan daji a ruga kan cewa shi wannan mutumin an ci taransa shanu 30 a 60 har ya biya 30 saura 30. A kan saura 30 nan ne aka kai shi kotu. To ka ji yadda ma maganar take duk da dai wasu na yayatawa ai sata ce ai kaza-kaza magana ce ta fyaɗe korto ne yadda maganar take.
To Garba-garba kai idan aka baka dama za ka iya bugan kirji saboda kana wakiltar al'umma ka je ka yi bailin korto?
Ba ni nake wakiltar su.
Har da kwartayen ma su ma duk kana wakiltar su?
Ni nake wakiltar su saboda haka don ya shiga wannan ittifai ba zan ce zan gudu in bar shi ba. Ka tuna akwai wanda ya ce a raba ƙasar nan guda biyu nan da Kano wadda kotu ta ba da bailinsa sai da tane wadda yake wakiltarsa ya je ya yi bailinsa bayan bailin ma ya saya masa kunsuru guda 10 ya ce nan da Kano wadda yake fafutukan Bihabara ya je ya ci murmure har yanzu cikin ayyukansa sojoji suka je suka masa rawan maciji ya gudu kuma yanzu sanatan yana nan. To saboda haka
na sani labarin
jama'a wannan su ma cikin wani hali ko abin nan ne bazan gudu jama'a ta ba.
To Garba-garba hatta ita mata da aka yi wa fyaɗe ya kamata kana wakiltar ta ne ya kamata ka yi yawwa ka bi kadunta wato idan aka bi ta barawo abin ta mabi sawu wannan abin da ya dace da ya zama ka aikata kenan.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu ci gaba da jin bahasin Garba Cheri. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yalai Kaya, ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Tawa gaida Sarfi, yanzu kuma ga wannan tsarabar albarkacin watan Ramadana.
Sunana Ummu Kulsum Hassan daga makarantar Alullahi Academy Murtala Muhammad Tui Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu limasuha ma ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبعها به قالت من أم باق هذا قال نبعني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم.
Tama da lakafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Wani hatsarin jirgin sama a kasar Rasha ya kashe akalla mutane 40, wanda ya hada da wato wani jirgin saman fasinja samfurin Sukhoi Superjet 100 wanda ya kama wuta a lokacin da yake sauka a filin saukan jiragen sama a birnin Moscow a jiya Lahadi. Jirgin ya bar wato a cewar kafafin yada labaran Rasha, kamfanin jirgin sufuri wato na sama ne da ake kira Aeroflot ke da wannan jirgin, kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikata guda 5 a lokacin da ya samu hatsarin. Wasu matasa 2 da kuma ma'aikacin jirgin guda suna cikin waɗanda suka mutu, inji kwamitin binciken Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa kada mai bincike na musamman Robert Mueller bayyana a gaban majalisa ya bada bahasi, lamarin da ya sabawa matsayin da shugaban yake kai a baya, cewa ya bar wannan shawara ne zuwa ga Attorney General kadai ya yanke wannan hukuncin. Wata karamin kotun soja Algeria ta ce ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaba Abdulaziz Bouteflika da wasu manyan sojojin kasar guda 2 da suka taba jagorantar sashen leken asirin kasar a baya akan cin amanar kasa, kuma an riga an daure su a gidan yari. Wata sanarwa a jiya Lahadi daga kotun da ke Bleda a kudancin birnin Algiers na cewa mashigar da kara shine bada sunan alkalin da zai gudanar da binciken da aka yi akan wannan shari'a. A shekaran jiya Asabar ne aka tsare Said Bouteflika da Muhammad Biden da aka fi sanin shi da Taufik da kuma Asma Tatag, wanda suka taba jagorantar ma'aikatan leken asirin kasar zuwa karshen watan da ya gabata.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin hantsi. Lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tai, shirin da ke fadakar da masu sauraro kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwa ta alheri da ban gajiya a madadin iyalan Malam Sulai Auta ga waɗanda suka rufa mana baya a wurin ɗanmu Lieutenant Salihu Suleiman da amaryarsa Fatima. Allah sa an koma gida lafiya ya kuma ba da ladan zumunci. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet. Kafin mu sallama, alheri ke muku, fata alheri a madadin Baba Yakubu Makeri, Malam Siri da kuma injiniyanmu na yau.